Kwanakin nan dai ƴan Najeriya sun tsinci kansu cikin mawuyacin hali na karancin kuɗaɗe da za su yi lalurar yau da kullun saboda sabon tsarin nan da babban bankin ƙasar ya soma amfani da shi. To amma dai ƴan magana na cewa dole uwar naƙi, kuma rashin uwa ke sa a nemi uwar ɗaki. Yanzu haka wasu ƴan ƙasar yanayin ya tilasta su soma amfani da tsarin nan na musayar kaya, wato mutum ya bayar da kayan da ke gare shi domin ya karɓi wasu da yake buƙata. Kamar yadda wani mutumin jihar Kebbi ke cewa,
eh haka yake, wanda ya zanni cewa kamar in kana da gona ka fara aiki mai ya tsari ka da baka da kuɗi, kaga sai ka ɗauki ainihin haƙi ko maiwa ko dawa ko gero sai ka kai, in ka kai sai a baka mai sai ka tafi tattar da injin ɗinka.
To ko baya ga amfani da abinci, kuna amfani da wasu kaya na daban?
Eh ana yi, ana ɗaukan kilin ko sabulu na wanka ko kuma dai ire-iren su duka dai haka ana yi.
Wasu jama'a kuma musamman mazauna yankunan dake da iyakoki da jamhuriyar Nijar suna ƙara ƙarfafa amfani da kuɗaɗen sefa na jamhuriyar Nijar wajen cinikayyar su, kamar da Muhammad Aliyu Illela yake cewa,
gaskiya yanayi na kasuwanci gaba ɗaya kusan in ce ya koma sefa, saboda idan ka zo wajen mai sana'a da niyyar sayan wani abu zai tambaye ka naira ta gare ka ko sefa, don mafi yawa ma ba su amsar cansa. Na haka kusan kasuwancin mu gaba ɗaya ya koma sefa.
To kamar su yanzu mutanen gari sun nutsu da ci gaba da hulɗa da sayan kaya ta amfani da sefa?
Dama sun nutsu tunda naira babu ta, ana neman naira babu.
Har wayo wani mutumin Kamba ta jihar Kebbi ya tabbatar da cewa dole ci ke sa su yi amfani da kuɗaɗen na Nijar.
Mamur Sani Noma Gunza, kasuwar Kamba nake. To wallahi kasuwar Noma kasuwanci yanzu dai sai dai hankuri, sai dai alhamdulillah wurin Ubangiji, saboda kaya ana son kaya babu kuɗin sayi. Saboda yanayin canjin ga wallahi sai fama ta faɗi yanayin canjin ga na yanzu ya kata 700-600 sefa.
Sai dai masana tattalin arziki na ganin cewa ci gaba da irin wannan tsarin yana da hadari ga tattalin arzikin Najeriya. Bashir Muhammad Akira na jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto na ganin cewa,
amma dai kamar yadda muka sani a dokance wani ko karɓa ko kasuwanci da kuɗin wata ƙasa a cikin wata ƙasa haramtaccen abu ne, amma in har ana yi kuma hukumomi suka sa idanu ya ci faruwa, wannan abu zai kawo turnaƙi ga tattalin arzikin ƙasa, domin zai sa kuɗin a halatta kuɗin wanda ba na ƙasar ba a cikin ƙasar, kuma ya kasance cewa kuɗin ƙasar yanzu kila za su rasa kimarsu a idanun mutane, har ya kai mutane kila yanzu kuɗin kimar wata ƙasa suke gani ba wannan ba, wanda yake rashin kimar kuɗi yana cikin abin da ke kare tattalin arziki.
Ya ce wannan tsarin da babban bankin Najeriya ya soma aiki da shi tsari ne mai kyau, to amma dai
dole aka ce zamani riga ne, dole mutane su daure su ɗauki wa'innan abubuwan, amma ita kuma gwamnati da babban banki suna da haƙƙin su samu mutane hanyoyi a ƙauyuka na sadarwa masu inganci na aika kuɗi da amsar nan da amsar su, amma dai wannan tsari ne mai kyau illa dai yanzu yanda ake son a aiwatar da shi a cikin wannan yanayi, to in ba a yi hankali ba hatta ba yana iya kawo ci baya ga tattalin arziki.
Da yake gwamnatin Najeriya ta kalubalanci hukuncin da kotun ƙoli ta yi da dakatar da amfani da wa'adin 10 ga watan Fabrairu a zaman lokacin da za a daina karɓar tsofaffin kuɗi, da yawa ƴan Najeriya sun zura ido ganin yadda lamarin zai kaya, da yake wa'adin na 10 ga wata ya riga ya cika. Muhammad Nasir, Muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.